بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جمعة بيو غوات رمضان هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لأليه دو لثلاثين دشدا إن شاء الله تعالى زامو تشيغ بدا كاراتو كمريد أكسابا watan Ramadan muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa muna karatu ne a cikin suratul an'am mun tsaya a aya ta 96 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 97 muna fatan Allah ya mana jagoranci na'am وهو الذي جعل لكم
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم
Allah subhanahu wa ta'ala yana ƙara tabbatar da ikonsa da kadaitakarsa wajen halittan abubuwa da kuma gudanar da su. Allah ce wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma. Allah subhanahu wa ta'ala fa shi ne wanda ya sanya muku taurari litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr don ku amfanuwa da su ku shiryu da su a lokacin da kuka samu kanku cikin dufan yanayi ma'ana cikin duhu ko a doron ƙasa guri ne duhu ko kuma a cikin kogi kuna iya ganewa da taurari kada fasalnal ayati liqaumi ya'lamun Allah ta haƙiƙa muna fassale ayoyi muna bayanin su daki daki ga mutane masu sani waɗanda suka san cewa Allah shine Allah wannan shine tarjuman ayan ma'ana kamar yadda malaman suka yi bayani wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ja'ala lakumun nujuma ay khalaqa lakumun nujuma ya halitta muku taurari za ga taurari a sama malamai suka ce taurari abu uku ne musulunci ya tabbatar kuma shine shari'a shine aqida wanda ya zarta ya dauka taurari wajen waɗannan abubuwa guda uku to ya fada wani ilimi na daban wanda ba na shari'a ba kuma wanda zai iya sabawa aqidar musulunci na farko taurari suna iya zama zinatul lissama wato ado ga sama wannan shine abu na farko imanin musulmi ya tsaya a iya cewa taurari zinatul lissama ne ko kuma abu na biyu rujumal shayatin wato taurari suna iya zama ababen jifa ga shaydanu idan shaydanu suka shirya hawa don jin wani abu kamar yadda da suke yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Allah ya hana su dama shine suke bada labari wa anna kunna nasma'u aw anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada da can taurari abuna shaydanu sun kasance suna hawa juna su taka su je can suna so su saurari wahayi tunda sun ji cewa daga Allah daga sama Allah subhanahu wataala yake aiko mala'iku zuwa ga annabawa to sukan yi haka don su je su saurari ko kuma saurari labaran sama ko da ba wahayi ba wahayi yakan zo da mala'iku waɗanda babu yadda za a yi shedani ya samu damar sauraron abin da Allah ya aiko zuwa ga wani daga cikin annabawa. To amma idan suka haura sama za su ji wani labarai haka, sai su rinka wahayi zuwa ga waliyansu waɗanda suke doron ƙasa, su ne waɗanda suke tsafe-tsafe da camfe-camfe da wasu abubuwa wanda shari'a ba ta yadda da shi ba, sai su bayyana musu wani bayani wanda ba za a iya samun wannan bayanin ba sai wanda ya ji wannan labarai da shaidanu suka zo da shi. To shine sai Allah subhanahu wataala ya yi amfani da taurari wajen jefe wa'innan shaidanu din, shine rujuman lishayatin. Ko kuma abu na uku cikin ayyukan taurari wanda shari'ar musulunci ya tabbatar shine litashadu biha fi zulumatil barri wal bahr, wato idan mutum yana cikin duhu ko a jeji ko ya bata ko ya samu dimuwa, to akan iya ganin tauraruwa wadda aka saba da ita. Kullum ita wannan tauraruwa idan aka kai lokaci kaza takan fito, in kaga inda ta fito yakan zama ko ta gabar ne ko ta yamma, tana fitowa ne ta gabar ko tana karkata ta yamma, ko kuma tana fitowa ta gefen gabar ko tana karkata ta kaza. Wanda ya san wannan ilimin yakan gane cewa to yanzu lokaci kaza ne, domin wannan tauraruwan ba ta fitowa sai lokaci kaza. Kuma yakan gane cewa yannan gurin shine bangaren da ya kamata ya zama kibla inda za a fuskanta a yi sallah. To wannan shine litata dubiya fi zulumatil barri wal bahr. Haka nan idan mutum yana cikin tafiya ko a jirgin ruwa ko kwale-kwale ko kuma yana iyo a cikin ruwa, to dan ya bace ya kasa gane yanzu nan ne gabar, domin ya gano bangaren garinsa ko ya gano bangaren gidansa ko ya gano inda zai tafi, don in ya fita bai bata ba to yakan taurari, yakan gane idan ya kalli taurariwa. Ya kalli taurariwa kaza sai ya ce okay, taurari kaza suna fitowa ta guri kaza ne, don haka ta wannan bangaren ne idan ya bi zai samu hanyar zuwa garinsu ko zai samu zuwa gidansa ko zai samu zuwa gurin gonakinsa ko zai samu zuwa inda yake so ya je. To wannan shine abubuwa guda uku wadda malaman tafsiri suka ce Allah subhanahu wataala ya bayyana ayyuka da ya halicci taurari domin su, ko zai zama zinatul lisama ko zama rujuman lishayatin ko su zama ana shiryuwa da su fi zulumatil barri wal bahr. Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci waɗannan taurari don ku zaman kun amfanu da su ta hanyar waɗannan abubuwa wadda shari'ar musulunci ta yadda. Amma misali mutum ya kalli tauraruwa ya gane akwai sa'a ko ba sa'a, wannan ya fita daga abin da shari'ar musulunci ta tsayar. Ko ya gane akwai tafiya a yi tafiyar ko kar a yi tafiya, ko a sayi gidan ko kar a sayi gidan, ko a yi auren ko kar a yi auren, ko a yi wannan kasuwancin ko kar a yi, ta hanyar kallon taurari. Duka wannan tamfe-tamfe ne da tsafe-tsafe wadda shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba. Abin da ta yadda da shi shine wancan, wa huwa allazi ja'ala lakumun nujuma, Allah shine wanda ya halicci taurari gare ku, litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, don ku amfanu da su a cikin duhun dare ko kuma a cikin duhun kogi idan kuka bata. Allah ta qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun, hakika muna bayyana ayoyi daki-daki waɗanda suke tabbatar da wahdaniyar Allah subhanahu wata'ala bir rububiyya, wato Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne ya cancanta a bauta masa, domin shi ya halicci kaza, ya tsara kaza, ya zartar da kaza don amfanin bani Adam. Amma sai dai ayoyin ba kowa yake gane su ba, sai mutane waɗanda suke sanin girman Allah subhanahu wata'ala, suke kuma sanin ayoyin Allah subhanahu wata'ala, kuma suka san shari'ar Allah. Wanda bai san shari'ar Allah ba, bai san ayoyin Allah ba, abinda duk ya riska na sani ko a ina ya samu, baya tunanin cewa ya saba wa shari'ar Allah ko bai saba ba, sai ya dauka akan cewa yayi ilimi. To wannan ba ilimi bane, koda ko ya zama ilimi, ya zama ilimin da ya saba wa shari'a. Allah subhanahu wata'ala ya saki cewa wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida, Allah shi ne wanda ya kirkiro, ya tayar da ku, ya kirkiro halittan ku, min nafsin wahida, daga rai kwaya daya. Malamai suka ce annabi Adam alaihi salam fa mustaqarrun wa mustawda, akwai wanda yake tabbace ake ganin sa, wa mustawda akwai wanda kuma yake ajiye. Allah subhanahu wata'ala ya ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, hakika muna bayyana ayoyi daki-daki ga mutane masu zurfin tunani da fahimta. Bayan liqaumin ya'lamu sai kuma liqaumin yafqahun, wato masu fahimta, ba ilimi kadai ba, akwai ilimi na fiqhu, fahimtan abu, da basira da zuwa tunani a gane. Wannan ayan tana nufin kamar yadda malamai suka bayyana, wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida, Allah shine wanda ya tsiro ku daga rai guda daya, ita ce annabi Adam alaihi salam, shi asali shi kadai ne, dan aka halicci matarsa daga jikinsa, sannan aka halicci dukkan bani Adam daga zuriyarsu, daga su suka rinka haifan ƴaƴa, ƴaƴan suka haifi ƴaƴa, ƴaƴan suka haifi ƴaƴa, tun ana aure tagwaye ƴaƴan annabi Adam da Hawwa na farko an haife su su biyu mace da namiji, da suka girma sai aka ce halal ne a hada su aure, wanda shari'a ana tafiya sai zama haramun ne, da mutum ba zai aure ƴar uwarsa ba, balle ma wanda aka haife su tare, ko da ma kanwarsa ko yarsa ce ta haramta gare shi, amma da can a farko tunda babu zuriya babu jama'a, to sai zamanto tagwayen da aka haifa namiji da ta mace, to namijin shi yake zama miji, ta macen ta zama ita ce mata, sai su ma su ci gaba da aihuwa su haifi zuriya, har aka zo lokacin da aka ce a saba mijin wancan tagwayen ya auri matar wancan ƴar uwar wancan, dan uwan wannan ya auri yarsa ƴar uwar wancan, aka zo aka saba, ana tafiya har ya zamanto ƴaƴa waɗanda suke daga uwa guda uba guda ba za su yi aure ba, aka zo aka saba da shari'a ta abin da jama'a suka karu suna ta karuwa a bayan kasa, har ya zamanto ƴan gida ɗaya ba za su yi aure ba, yayu da ƙanne ba za su yi aure ba, sai dai in wani ne ya zo ya rayu a gidan wanda daga wani gefe, wanda shari'a ta yarda za a iya yin aure. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ta ragewa har aka samu Yahudu da Nasara suka yi guluwi cikin auren dangi, wato cikin auren dangi, shari'ar musulunci ta tsara cikin auren dangi, ana iya auren ƴar kawu ko ƴar baffa, ana iya auren ƴar baffa ko ƴar kawu, wannan shari'ar musulunci ta yarda da wannan, duk da cewa Nasara sun yi guluwi suka ce a ai dan kaka na biyar ma, abuna Yahudu sun yi guluwi suka ce dan kaka na biyar ma ba zai auri wanda yake da alaka da shi ba, matukar sun hada kaka na biyar a can suka hadu, amma an haramta aure a tsakanin su, haka sun yi guluwi cikin haramta abinda Allah ya halatta. Nasara su kuma suka ce a inda mutum dan kawu da dan baffa su ma ba za su yi aure ba, shari'ar musulunci sai ta tsaya baina zalika, wasatan baina zalika, wato ƴaƴan kawu za su iya aure da juna, mana wannan dan kawun abunan dan kawu zai iya auren ƴar, ko ƴar kawu abunan, ko dan abunan mutum zai iya auren ƴar kawunsa da makamantan haka, ko ƴaƴan baffanu ko makamantan haka, wannan shari'ar musulunci ta yarda da wannan. To Allah subhanahu wataala ya halicci dukkan zuriya din ne daga annabi Adam alaihi salam, shine min nafsin wahida, wannan shine magana daga rai guda daya, ita ce annabi Adam alaihi salam. Sai Allah ya ce fa mustaqarrun wa mustauda, malaman sun yi sabani wajen fassara wannan guri, malaman tafsiri wasu suka ce fa mustaqarrun, ko wani kauli yana cewa fa mustaqarrun da akwai, wato ana nufin waɗanda suke cikin mahaifa, mana zuriya in suka zo cikin mahaifa to shine ya zama mustaqar, an yi istiqrarin sa an tabbatar da shi a cikin mahaifa. Wa mustauda, mustauda kuma shine wanda yake cikin sulbin iyaye, ma'ana yana cikin tsatso, shi bai fito ya zo mahaifa ba. Za ka samu mutum da mata da miji sun samu juna, dalilin saduwa, idan suka samu juna sai a samu ta yi ciki ita matar, idan ta yi ciki wannan abin da yake cikin cikinta to shine mustaqarrun. Amma kuma akwai wasu sauran ƴaƴa kuma da za su sake haifa nan gaba, to a ina suke lokacin da aka zo lokacin da ya tunkuɗa samar da cikin da ya tafi cikin mahaifa, wato ya je cikin mahaifa ya tabbata, cikin matarsa ya je ya tabbata, ita kuma matar ta haihu kwayayenta suka zo suka tabbata, gaba kuma za ta sake haihuwa, to lokacin da take haifan wannan wanda za a haifa yanzu to ina sauran suke, shi ma lokacin da yake haifar da mani din da zai haifi ɗan da za a haifa yanzu gashi nan ɗaɗin a cikin ciki to ina sauran suke, daga an samu ɗaya ya shiga cikin ciki aka samu fertilization kamar yadda masana kimiyya suke bayyanawa, ɗa ya zama ɗa a cikin ciki to ai ba sa gushewa suna jima'i da juna, to suna jima'in nan ya kuma wasu ƴaƴa ba su zo suka haɗu a wannan gurin ba, eh a ce wannan shi ya riga zuwa, sannan a samu wasu ƴaƴa su ma suna biye da wannan, a sake samun wasu ma suna biye da wannan, mahaifar ta cika, a fara aifan wanda ya fara zuwa, a sake aifan wanda ya fara zuwa, ya ba a yi haka ba. Sai zama wancan guda ɗayan sai Allah ya kiyaye wani ya sake zuwa ya shiga mahaifar, tare da cewa ko ba a gushe ana jima'i ba, amma kuma wani bai sake zuwa ya shiga mahaifar ba. To wanda bai zo ya shiga mahaifar ba shine mustauda, yana cikin tsatso, Allah ya kiyaye shi a can. Ma'ana wanda ya yi wannan hikimar, aka samu wani ɗa, sai Allah ya kare wani daga zuwa, aka bar wannan shi kadai ko wata ƴa, aka wata ita kadai a cikin mahaifa, babu wani wanda ya sake zuwa yana damunta a cikin wannan mahaifar. Wanda ya yi wannan halitta ya zama almustaqar, gashi nan a cikin mahaifa din ana ta rayuwa da shi har tsawon wata tara, har a haife shi, wani bai zo ya shiga ya dame shi ba, wata bata zo ta shiga ta dame shi ba. Kai, wanda ya yi wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya yi wannan sai Allah. Don haka shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa allazi ansha'aku, Allah shine wanda ya kiri halittan ku, ya tada ku tun da can ba ku, sannan ya samar da ku, sannan min nafsin wahida, daga rai guda daya, fa mustaqarrun, sai Allah ya yi ku ga mutum nan a cikin mahaifa, wa mustauda, ga wasu kuma a cikin tsatso, wanda suke cikin tsatson ba su fito suka zo mahaifan suka taru da wancan ba, Allah ya kiyaye su a can. Amma kuma suna nan, saboda mai in an haifi wannan, wata za ka samu in ta haihu ba za ta sake yin al'ada ba sai ta gama shayarwa, wata kuma sai ta jima tana shayarwa sai al'adan ta yi zo. Lokacin da ɗan ya fara girma ya soma haɗawa da abinci da sauransu, to ya soma samun rauni a wajen shan nono, domin ya soma ƙarfafa da cin abinci, to sai ka samu al'adan ta ya dawo, saboda ba a tsotsan nonon ta kamar yadda da ake tsotsa, saboda ka sai al'adan ta ya dawo. Idan al'adan ta ya dawo, to nan idan miji ya zo ya kusance ta, wataƙila sai a samu juna. Sai wani wanda da can yake cikin tsatsonta da tsatsonsa, shi kuma yanzu lokacinsa ya yi, sai Allah ya bada dama sai ya zo, shine mustauda, da yana can cikin shi, yasa ake cewa sto da larabci mustauda, wato sto kenan, ba aje kaya ake a sto ba, wannan kuma a fito da su kasuwa ana sayarwa ana sayarwa, in an zo za a sai kaya a sai dai a sto sai a je a dauko shi, ko ba haka ba? To haka ma mu ma gaba daya ake, kowa wasu suna sto, wasu kuma an kawo su mustaqarrun, yana cikin mahaifa, wani kuma yana cikin sto, eh ko ba haka ba? In an gama da na mahaifa sai a dauko na sto kuma, sai shi ma ya sake shigowa, dukan mu da muna cikin sto, ko ba haka ba? Sai aka kawo mu mustaqar, sai gashi yanzu kuma an fito duniya ana zagayawa har an zo tafsiri, ko ba haka ba? Allah ya sa mu dace. Don haka wannan shine fa mustaqarrun wa mustauda, ma'ana ta farko kenan a bangaren malaman tafsiri. Wasu malamai kuma suka ce fa mustaqarrun yana nufin wanda suke rayuwa a duniya, wa mustauda da wanda suke ma'ana rayuwar lahira. Fa mustaqarrun, zaka ga mutum yana nan yana tayawo a doron kasa, wa mustauda akwai wanda shi kuma sun tafi sun koma lahira. Dukan mu nan ma'ana yace wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida, Allah shine wanda ya tada ku daga rai guda ɗaya, annabi Adam alaihi salam. Fa mustaqarrun wa mustauda, akwai wanda yake nan tabbata cikin mahaifa, akwai wanda kuma yake can a ajiye a cikin tsatso. Fassara ta biyu, fa mustaqarrun wa mustauda, fa mustaqarrun shine rayuwa waɗanda suke raye a nan duniya, rayuwar duniya. Zaga mutane ana ta rayuwa, duka mu ga mu muna rayuwa a doron ƙasa, to mustaqarrun kenan. Allah ne ya bar mu ya tabbatar da mu a doron ƙasa muke rayuwa. Jiya wasu sun tafi mustauda, sun tafi rayuwar lahira. Yau haka, haka nan gobe, wasu za su tafi, haka nan rayuwa, wanda duk Allah ya sa ajalin sa yayi. To fa mustaqarrun shine wanda yake raye a doron ƙasa, wa mustauda a wani kauli kenan, wanda yake suka koma rayuwar mutuwa kenan, wato rayuwar lahira. Wasu malamai kuma suka ce fa mustaqarrun wanda yake raye, wato rayuwa ta nasara, shiga aljanna, wa mustauda wanda yake rayuwa ta asara, shiga wuta, Allah ya kiyaye mu. Amma dai kaulin maganan farko yawanci malamai sun fi karfafa ta, wato fa mustaqarrun da waɗanda aka tabbatar da su cikin mahaifa, wa mustauda da wanda suke cikin tsatso. Kaga wasu an haife su a farko, wani zaka ga shine na farko a gidansu, ta aibuwa haka nan har a zo a aifi na ƙarshe, wasu ne na ƙarshe. To haka nan Allah subhanahu wataala shi yayi wannan halitta din, shi ne ya tsara, don haka shi ya dace a bauta masa. Allah ta qad fassalna al-ayat, haqiqa muna rarrabe ayoyi daki daki, liqaumi yafqahun, ga mutane waɗanda suke da zurfin fahimta. Liqaumi ya'lam, akwai al-ilm, akwai al-fiqh, al-fiqh ya zarti al-ilm, ba kowane mai ilimi bane faqihi, amma duk faqihi mai ilimi ne. Ma'ana wani zaka ga yana da ilimi amma bashi da fiqihu, bashi da fahimta ko ya istinbati daga hukunci kaza ya samu hukunci kaza. Akwai wanda suka kai abuna martaba na fuqaha, wanda ake samun mujtahidun daga cikin fuqaha, ba kowane mutum bane yake samun wannan. Amma akwai al-ulama, malamai masu zarin tsantsar ilimi, amma ba su kai al-fuqaha ba, suna da ilimi amma ba al-fuqaha bane. Akwai wanda suke al-ulama al-fuqaha, malamai ne ko fuqaha ne, domin duk wanda ya kai martaban fuqaha to dama ya wulga da martabar al-ilm ulama. Wato sai mutum yayi ilimi to sai zaman to yana da fiqihu, wato yana da tunani da fahimta, ya zurawa aya ido ya fahimci kaza, ya zurawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci kaza, saboda tarin ilimi da Allah ya bashi da kuma quwwatul istidrak, da wuri yake iya risko kaza daga kaza ya hada shi ya kuma zama kaza. To wannan fuqaha, shi yasa ba kowa bane zai zo yace ni a gani na, ba kamar da yanzu zamani ya zamanto wani zaka ce, wani zaka je yana cewa shi a ganin sa, in ka tare shekarun sa gaba daya abun kunya ne ma ka ji kunnen ka, yaji cewa ya ce shi a ganin sa, kunnen wanda yaji ma kunne yafi kamata yaji kunya, ba wai mai fadan ba, cewa wane yana cewa shi a ganin sa, ko yana cewa ni nace kaza, ko kuma yana cewa kaza, dole ka ji yana da amfani da dama'irul marfu'a, to ka sani cewa yana dab da halaka. Ana mai yawan cewa ana, ni haba kai dinwa, ko kuma mu, shi yasa abuna Sheikh abuna Abdullah Muhammad al-Amini Shankiti hafizahullahu ta'ala yake cewa in ka ji mutum yana yawan amfani da dama'irul marfu'a to akwai matsala, yawanci zai wuya ya tsira daga riya. Allah ya kiyaye nahnu, ai mu ne, mu muka yi kaza, ba don mu ba, mu kaza, to nan zaka samu kawai akwai matsala. Ko kuma ana, ni ne, ni kaza, wannan duka to shi yasa mutum baya amfani da wa'innan zamirai, sai dai waɗanda suka cancanta. Akwai malamai fuqaha wanda zaka ga sun yi magana sai ka sun ce wa ana ara wa billahi tawfiq kaza kaza kaza, to wannan ya cancanta dama ya faɗa. A irin baya-bayan irin su Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaimi, Sheikh bin Baz, su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da manya-manyan Sheikhul Qahira, shi ma yana daga cikin wanda suka kai wannan a ɓangaren ilimi da fiqhu. Saboda haka akwai su irin su a duniya jifa-jifa a yanzu wanda suka zurfi wajen ilimi, kuma suke magana da iliminsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. A Najeriya ma akwai su insha Allah ta'ala. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ce qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun, haqiqa muna bayyana ayoyi daki daki ga mutane waɗanda suke da fahimta. Na'am.
Wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna bihi نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an, Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saukar da ruwa daga sama, sai ce fa akhrajna bihi nabata kulli shay, sai muka fitar da tsiron kowane tsiro, kowane abu na tsiro mu muka fitar da shi daga kasa lokacin da muka zubar da ruwa daga sama. fa akhrajna minhu khadiran, muka fitar daga shi wannan tsiro din khadiran, kore shar, nukhriju minhu habban mutarakiba, muna fitar da ƙwayoyi wanda suke jere dori dori, wa minan nakhli min tal'iha, sannan daga dibino kuma mun fitar da min tal'iha, daga nonon dibino din, nonon ƴaƴan, qinwanun daniya, mun fitar da igiyoyi, wannan igiyan da yake rike da dibino din nan, qinwanun menene ake ce masa da Hausa? Oke, zarba, zarba wannan wanda ake tsintsiyar duje dibino din, to daga zarba da na dibino din kusa kusa wani sai zaka same shi dibinon gashi ya so ƴaƴan kusa kusa haka nan, abu ne irin dibino wanda ko a cikin jami'a na akwai dibino wanda suke masu gajerun tsayi, zaka nonon dibinon ya zo kasa kasa, to shine qinwanun daniya, wa jannatin min a'nabin, da kuma gonakai na bishiyoyin inabi, inabi nau'o'insa daban-daban ne shi ma, wa zaituna, da bishiyar zaitun, wa rumana, da bishiyar ruman, mushtabihan wa ghayra mutashabi, masu kama kuma marar kama da juna, ma'ana mushtabihan masu kama, wa ghayra mutashabi marar kama. In mun zo bayani insha Allah ta'ala, Allah ta unzuru ila samari, ku yi dubi zuwa ga ƴaƴan itatuwa, idan aka yi ƴaƴan idza asmara, lokacin da ake tsirar da su, wato lokacin da bishiya take yin ƴaƴa, ku yi dubi, ku rinka kallon bishiya in tana yin ƴaƴa, wa yanhi, kuma ku yi dubi zuwa ga nunan wannan ƴaƴa din, Allah ta inna fi zaliku, lalle cikin haka, ya ku mutane ku lura, la ayatin, akwai ayoyi, liqaumi yu'minuna, amma ga mutane masu imani da Allah, Allah ka samu zama masu imani. Idan aka duba wannan ayan, malamai sun yi bayani da tabbatar da girman Allah subhanahu wa ta'ala, da tabbatar da abin da zai wanzar da cewa lalle Allah ce tantanta bauta masa. Allah ce wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an, Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda ya iya saukar da ruwa daga sama, babu wanda ya sai saukar da ruwa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan bayan ya saukar da ruwa din, fa akhrajna bihi nabata kulli shay, sai muke fitar da irin kowane abu. Idan aka yi ruwa a sama ya sauka kasa, sai ka ga duk wani tsiro wanda da can kwaya ne yana ajiye, sai ga yana fitowa. Ba za ka kuma ce wannan ruwan na tafasa ne, ita kadai ce za ta fito, banda ciyawa, ba za ka iya faɗan haka ba. Ruwan shi kadai zai zubo, amma na ba ta kulli shi, Allah sai fitar da tsiron kowanne, tafasa ta fito, ciyawa ta fito, ganyen kaza ya fito, abu kaza ma ya fito, yakuwa ta fito, kubewa ta fito, waye ya fito, duk da wannan ruwan, amma duk sai fito da kowanne. Da sai a ce wannan ruwan na kaza ne, gobe kuma ayi ruwan kaza, wata rana ayi ruwan kaza, ina, Allah sai fa akhrajna bihi nabata kulli shay, ya akai dukan su kwayoyi ne daban-daban, amma ruwa ɗaya ya ba su daman tsirowa. Akwai aya a cikin haka wanda yake nuna wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala, kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala bir rububiyya, cewa shi ne mahalicci, shi ya halicci komai, kuma yake halittan abun bisa tsari da hikima da basira, amma ba mai ganewa sai mai imani. Fa akhrajna bihi nabata kulli shay, sannan fa akhrajna minhu khadiran, idan muka tashi tsirar da tsirrai din, sai mu tsiro da daga wannan kwayan da ruwa ya daka din, sai mu fitar da wani abu mai tsira, khadiran, kore, mai ban sha'awa. Kalan kore yana da ban sha'awa, musamman a wurin wato bishiyoyi, idan ruwa ya sauko, ko kana yawo a wani gari wanda yake da bishiyoyi, kamar yanzu irin kasashen su Malaysia, Indonesia da makamantansu, za ka ga duk gaba ɗaya garin kore shar, haka Allah ya yi su bishiyoyi ko ta ina. To haka nan irin yankinmu, idan ka je ko gonaki, lokacin da ruwa suka tsiro, abin da ruwa ya sauko, tsirrai suka tsiro, za ka ga abin sha'awa, ka ga gona gaba ɗaya kore, ka ga jeji ya ɗau kore shar, wannan yana da ban sha'awa. Shine fa akhrajna minhu khadiran, sannan nukhriju minhu habban mutarakiba, muna fito da datan kwaya ne a ƙasa, ruwa ya dake ta, sai ta tsirar da tsirrai, ba ta fitar da kwaya ba. Don me? Allah yana so ya nuna mana darasi don mu rinka koya. Da sai a ce kawai da ruwa ya dake masara, kawai sai a tsiro da masara, a zo da buhu kawai a rinka ɗiban masara a gurin, shikenan masara ta nuna abu da a'a. Sai aka yi wani abu mataki bayan mataki da tsari, don ka gane waye yake yin wannan, shine Allah. Me ya kamata kai masa ka bauta masa, shi kadai kar ka hada shi da wani, domin duk wani wanda kake ji shi wane ne, bai sai abin da Allah yake yi ba. To sai ta fa akhrajna minhu khabiran,
sannan nukhriju minhu habban mutarakiba, muna fitar da ƙwayoyi kuma irin wanda da ruwan ya daka suka tsiro, in tsiron ya tsiro ya girma ya kai lokacin da zai fidda kuma har yanzu ƴaƴa, Allah ya ce fa nukhriju minhu habban, sai gashi muna tsiro da ƙwaya irin wanda da shi ya tsiro da icen ya tsiro ya girma, mutarakiba mai hauhawa akan juna. Shine malamai suka ce ka duba jerin gero, misali ko dawa, idan yayi zangarni a gero ka duba waye isa ya tsara su a jere da juna gaba ɗaya kayan gero. Idan ka dau zangarni yan gero, in ka kalla zaka gansu a jere cus, wannan akan wannan, wannan akan wannan, wannan akan wannan, ta kowane gefe geron ne, in an daka suka zube sai zama sauran kaikai a jikin zangarni. Waye ya tsirar da wannan habban mutarakiba, wato sai muka tsiro da shi daga jikin wannan abin da tsiro din da ya girma, sai muka fitar da habban ƙwayoyi mutarakiba masu hauhawa akan juna, wannan akan wannan, wannan akan wannan. Haka nan masara, idan ka ɗauko goyon masara din ka kariya, in ta bushe ka duba sai ganta ga sanan a jere, wannan akan wannan, wannan akan wannan, wannan akan wannan. A ina kake lokacin da Allah ke jera su? Waye zo ya jera su? Ka tara mutanen anguwa gaba daya a yi masara guda ɗaya mai irin kama da masarar Allah, wallahi ba za mu iya yi. To wanda yayi wannan shine Allah subhanahu wataala. Ana gaya mana wannan abu ne, abu ne ba da muka sani, amma ba mu taɓa kula da shi, kula irin na yanda wannan ayan take bayani ba. Don haka a lura a gane cewa Allah shine Allah a bauta masa. Fa akhrajna minhu habban nukhriju minhu habban mutarakiba, sai Allah ya ce wa minan nakhli, in ka kauda wa'innan ƴaƴan itatuwa da ciyawi da tsirrai da gonaki da ababen da suke bayarwa na amfanin gona, to wa minan nakhli, koma gurin dibino. Malamai suka ce me yasa aka ambaci dibino a cikin bishiyoyi? Saboda muhimmancin dibino. Wasu malamai kuma suka ce a saboda yawanci larabawa sun fi amfani da shi, kuma alqur'ani yana magana ne da harshen larabci, annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne, su fi kusa da fahimta, sai zasu aka dauko dibino. Malamai suka ce ina ai dibino babu abin da ya kai shi muhimmanci a cikin itatuwa, musamman wajen dawo da sinadarin ganin ido in mutum yake cikin jin yunwa. Me yasa aka ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a fara buɗe baki da dibino? In ka fara buɗe baki da dibino ka samu lada, saboda kai sunna, sannan kuma a maganance bangaren magani da alkitance yana dawo ma da wani sinadari wanda ka rasa na ganin idonka, wanda duk duniya babu wani dan ice da yake saurin dawo da wannan sinadarin irin dibino. Kaga in ka ini da yunwa, ka ini da azumi da kishirwa, kana bukatan wannan ruwa din da wannan sinadarin da masanansa suka san shi, babu mai saurin dawo da shi a doron kasa irin kwayan dibino. Shi yasa aka ce ai kariya da dibino, wannan sunna ne, ka samu ladan sunna, ka samu kuma amfanuwa a jiki. Shi yasa sai koma zuwa ga dibino, sai ce wa minan nakhli, idubi zuwa ga dibino, min tsal'iha, in ka duba nonon dibino, qinwanun daniya, zaka ga zarban dibino din daniya zaka iya samun wasu kusa kusa da kasa, amma ba su lalace ba ko ba su kwanta a kasa ba. Allah ya ce a to tun daga sun zo kusa da kasa a kwantar da su a kasa mana don su huta, a sai Allah ya ba su ga su nan kusa da kasa amma suna makale da nonunan su. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa jannatin min a'nabin, da kuma gonakai, je ka duba gonakai, min a'nabin, na inabai. Malamai suka ce Allah ya kawo inabi hatta dibinon bai kai inabi ba, inji wasu malamai suka ce Allah ya kawo inabi, sai ya ce kuma a'nab, ya kawo shi da jam'i, saboda ya kawo shi da jam'i ne saboda dibinon abunan inabi yana da bambanci, akwai bakin inabi, sannan akwai jan inabi, akwai yalon inabi, akwai koren inabi, akwai wanda yake shi ba yalo ba ba kuma kore ba, fari farin haka inabi. Dukansu ɗanɗanon su yana da ɗan bambanci kaɗan kaɗan, amma suna ba da amfani guda. Sannan aka ce me yasa ya kawo inabi a nan? Aka ce ya kawo inabi ne saboda inabi shi ne ɗan itin da yake amfanan ɗan adam sama da dewa daga cikin ƴaƴan itace, sannan kuma shi ne ɗan itin da yana amfanan ɗan adam lokacin da yake jikin munan jikin itansa, wato jikin bishiyarsa, da zaran ya nuna, sannan in an tsinke shi da yawa daga cikin ƴan ice, in an tsinke su, misali dibino, in ka tsinke shi in yaje ya ajiyu ya dau lokaci, sai ka samu tsutsotsi sun shiga ciki, amma banda inabi. Inabi in ya zama ya bushe ya yankwane sai ya zama zabib, ana aunar da shi sikeli sikeli. In ka je Makka ko Madina yanzu haka za ka ana cewa zabib, ga zabib nan, bushashen inabi ne. Inabi hatta kuma inabi wanda kafin ya nuna a tsince shi ayi amfani da shi ya fado kasa, shi ma ana tara shi a ɗiba, shi ma kuma ana amfani da shi. To kaga in ya nuna ma ya kai lokacin da ya kamata a ce an tsince shi, ba a tsince ba sai ya fado, shi ma za a ɗauka a je ayi amfani da shi. in ya yanka ne bayan an raba shi da jikin icen sa shi ma za a yi amfani da shi shi yasa sai aka kawo anab mana akwai bakin sa akwai yalon sa akwai farin sa akwai koren sa duka wannan inabi din yana bada amfani a jiki amfani mai yawa wa zaitun da kuma zaitun zaitun wani ice ne wanda ayar Allah ce zaitun wa duk inda yake ko shayatin suna tsoron zuwa gure hatta zaitun yana daga cikin manda yake da matukar amfani a jiki Imam Sawi rahimahullahu ta'ala a littafin sa Hashiyatu Sawi ta wanda yayi hashiya akan tafsirin Jalalain Imam Suyuti tun farko a Jalalain din sa yana magana akan zaitun da yake magana akan zaitun Imam Sawi da yazo duk da cewa yayi kari ya kawo abubuwan da sun shafi Isra'iliya yayi gulubi wajen bayyana itin zaitun da kuma matsayin ta ya wuce gona da iri kamar da malamai suka ko ni ma nabi abun da ya fada ba ma malamai ba ni ma nabi abun da ya fada nabi diddige lokacin da muka taji yawanci abubuwan za'ifai ne da mawdu'ai waɗanda ba su inganta ba akan maganar zaitun amma hakan bai hana cewa zaitun tana da wata falala na musamman ba bishiya ce wacce aljanu ba sa hawa kanta su zauna su rayu shayatin ba sa iya zama kanta su zauna su rayu kamar magarya ba sa iya hawa kanta su zauna su rayu kamar misali durmi wannan bishiyoyi guda uku suna da muhimmanci wajen aljanu ba sa iya kusantar su zauna su rayu su ji daɗi ko da suna nufin wato masu alkhairi ne ko kuma miyagu ne ba sa da jin daɗin wannan bishiyoyi sannan zaitun wanda duk yake amfani da man zaitun tataccen man zaitun insha Allah ta'ala zai rinka samun lafiyar da wato sama da wanda baya amfani da shi saboda irin abubuwa da Allah ya tanada cikin zaitun bishiyan zaitun wajen cinna wuta da kuma kashe wuta tana amfani in ana bukatar cinna wuta tana amfani in ana bukatar kashe wuta kaga wata irin bishiya ce wacce take multipurpose tana amfani ta nan kuma ta yi amfani da kishiyan abu don haka bishiya ce wacce take da alhurma masu yawa sai Allah ya ambace ta a wannan guri saboda matsayinta Allah ce wa zaituna itan zaitun da muka yi sanan dan itan ƴaƴan zaitun sun yi kama da atile idan kana cin ƴaƴan zaitun zaka ga hatta na fatan jikinka yana iya canjawa misali a karyawa ko da ke mun fi karyawa da su kosai da dumame amma dai wanda ya samu daman cin zaitun yana da matukar fa'ida sosai sai zaka ga a kasashen Laraba yanzu irin su Makka su Madina zaka ga da wuya a gurin karyawa baka ga zaitun ba ko da kuwa gurin guri ne wanda zaka je ka karya kyauta ko zaka ga itatuwan zai ga ƴaƴan itacin zaitun nan an aje wato in ka sayi abin da zaka saya wannan kyauta ne zaka iya diba kawai ka dan hada da shi in kana ci duk da cewa ana cin sa bayi da dadi dan dano kamar da yadda atile sai wasu ne suke ci wasu ba sa ci bayi da wani dan dano to zaitun har da wani dan nau'in tsami kadan amma akwai fa'ida a jiki yana bada fa'ida ta bangarori daban-daban shine wa zaitun Allah ce wa rumman da rumman rumman ite ne wanda za a iya cewa ɓaure ko yayi kama da ɓaure wasu suna cewa irin akwai wani ite wanda anan a Hausa nake ji ana ce masa fasadabo wannan ana iya daukar sa cewa shi ma rumman ne amma dai rumman yana nan don yayi kama da fasadabo ne in ka kalli rumman a kasashe wanda suke amfani da rumman kamar kasashen India kasashen Egypt akwai rumman ana shigar da shi a abunan kasashe irin na Saudiya amma kamar abuna a Asia akwai kasashe masu yawa wanda suke amfani da rumman kuma suke da shi shi ma rumman ite ne mai bada fa'ida a jikin dan adam sai Allah ya ce mushtabihan wa ghayra mutashabi ka duba wannan magana mushtabihan masu kama da juna sai ta kuma wa ghayra mutashabi marasa kama da juna me ma'anar wannan magana mushtabihan masu kama da juna wa ghayra mutashabi marasa kama da juna me yake nufi ana nufin mushtabihan wajen jikin itan bishiya din da ganyen bishiya din da rassan bishiya din dukansu sun yi kama da juna zaga duk wata bishiya girma take ta tsaya tsaye ta kuma yi rassa ta kuma yi ganye shi yasa Allah ya ce mushtabihan da annakl dibino da zaitun da rumman dukansu da a'naf inabi dukansu gaba daya mushtabihan sun yi kama da juna wajen ite din da bishiyoyin in ka kalli bishiyoyin gaba ɗaya sun yi kama da juna amma wa ghayra mutashabih kuma sun yi rashin kama da juna wajen ƴaƴansu shine ma'anar mushtabihan wajen itatuwan bishiya din wa ghayra mutashabih ba su yi kama da juna ba wajen ƴaƴansu wajen yayan su shine yanzu idan ka hangi bishiyoyi daga can in suna nesa ba za ka iya ware wancan shine bishiyan nim wancan shine bishiyan dorawa wancan shine bishiyan kazawa dukan su zaka ce ga bishiyoyi can na ga bishiyoyi kai gurin akwai bishiyoyi haka kawai zaka bada amma idan suka yi yaya ko in ka zo dab da gurin nan ne zaka iya gane cewa wannan ita ce tsamiya ce wannan kaza ce wannan kaza ce sannan idan suka yi yaya ko da baka kalli bishiyan ba lokacin da ake tsinkowa in ka gansu a kasuwa zaka ce wannan sunansa inabi wannan sunansa dibino wannan sunansa rumman wannan sunansa kaza haka nan za a ce wannan gwaiba wannan gwanda wannan kankana buna na ƴaƴan itaye wannan dibino wannan mangoro wannan da sauransu a lokacin da kalli ƴaƴan itatuwan shi yasa mushtabihan bishiyoyi ne inda zaka je lambu akwai bishiyan gwaba a lambu akwai bishiyan mangoro a lambu akwai bishiyan kaza a lambu akwai bishiyan lemo akwai bishiyan kaza dukan sai in ka kalle su daga nesa suka ce kai amma wancan lambun akwai bishiyoyi saboda me ka ce musu bishiyoyi ne saboda mushtabihan sun yi kama da juna amma inda zaka kalli ƴaƴan kuma ba zaka ce kai wa'innan mangorori bane wannan gwaiba ne wannan mangoro ne wannan lemo ne wannan kaza ne gairu mutashabihi kenan ba su yi kama da juna ba shine ma'anar mushtabihan wa gairu mutashabihi Allah subhanahu wataala ce wannan wanda yayi su haka shine Allah subhanahu wataala ya kamata a bauta masa shi kadai kara hada shi da wani Allah ce unzuru ila samarihi ku yi dubi ya ku bayin Allah ila samarihi zuwa ga ƴaƴan itatuwan wa'innan bishiyoyi din idza asmara lokacin da yake yin dan ice din wannan malamai suka ce idan dan ice bishiya idan ta zo yin ƴan ice idan kuka duba za ku ga fure idan aka yi fure ya watsa fure sai kai akwai alamun bana lalle za a samu amfani a jikin wannan bishiyar san an jima ba za ka san yaushe furen ya fita ba ba za ka san yaushe zo ba in ka zo gonar ne kawai ka kalli bishiya sai ka cewa ga fure nan a lambu kaza in ka ga fure yaushe tsiro jiya ne da daddare ne kullum kana zuwa gonar amma kana ankara kawai sai ka ga duk fure ya mamaye kan bishiya sannan sai wuce wannan matakin sai ga ƴaƴan ƙanana-ƙanana mitsi-mitsi ba ka buƙatar su a wannan lokacin shine Allah ce unzuru ila samarihi ku yi dubi zuwa ga ƴaƴan itace idza asmara lokacin da yake fidda ƴaƴan itacen ku yi dubi in ka dubi gwaba ko ka dubi mangoro ko ka dubi kaza sai gansu cunkus ƴan mitsi-mitsi ga su nan amma kuma sai ta wayanihi ka yi dubi zuwa ga kuma nunansa idza asmara lokacin da ya fito da ƴaƴan itacen ga su nan kata-kata birzik ƴan mitsi-mitsi-mitsi yau suke girma ne jiya suke girma da daddare suke girma da safe suke girma girma suke kamar yadda muke yi ya suke wayan ihi to i dubi kuma zuwa ga nunansa kawai suka zo suka ce mangoro ya nuna na tsinko nuna ne sai ga kana tsinkan nunan nan kana barin danye kai wanda ya yi wannan shine Allah subhanahu wataala ya zama wajibi a bauta masa shi kadai unzuru ila samarihi ku dubi zuwa ga ƴaƴan itatuwa idza asmara lokacin da suka tsiro da ƴaƴan itatuwa dinnan birzik ga suna ƴan mitsi-mitsi ba mai bukatun su a wannan lokacin in yaro ma ya zo zai tsinka sai ka ji ana masa tsawa ka bari sai ya nuna kaza 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 kuma dukkan ƴaƴan itatuwa din haka suke indibino ne in ka duba lokacin da yake tsirowa a yake fidda ƴaƴan za ka abun mamaki idza asmara wayanihi kuma lokacin da yake nuna nan ko za ka ga abun mamaki shine unzuru ila samarihi idza asmara wayanihi da lokacin da yake nuna kai Allah ce inna fi zalikum lalle cikin wannan ya ku bayin Allah la ayatin akwai ayoyi daban-daban masu yawa li qaumi yu'minuna ga mutane masu imani Allah ya samu na daga cikin masu imani na
waja'alu lillahi shuraka'a inna wa khalaqahum wa qaratu lahu banina wa banatin bi ghayri ilm subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wataala ce waja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu amma sai ga mutane sun sanya shuraka aljinna wato sun sanya waja'alu lillahi aljinna shuraka sai suka sanya aljanu jinsin aljanu su zama ababen tarayya ga Allah lillahi ga Allah wa khalaqahum alhali Allah shine ya halice su wa khalaqahum ay wal halu annahu huwa khaliquhum alhali Allah shine mahaliccin su wa kharaqu lahu banina suka kiri fadin ƙarya cewa yana da ƴaƴa wa banatin suna cewa yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata bi ghairi ilm wannan kiran ƙarya ne kawai ba tare da ilimi ba Allah ta subhanahu wa ta'ala amma yasifun kai ya tsarkaka wa ta'ala ya daukaka amma yasifun game da abin da suke sifanta shi da shi na cewa ya riki da yaya maza ko ya riki yaya mata kai wannan magana tayi muni Allah ya tsarkaka daga wannan ya daukaka daga wannan ya fi karfin a ce haka ma'anan wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waja'alu lillahi shuraka aljinna mutane sun sanya aljinna jinsin aljanu shuraka lillahi su zamanto ababen tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqahum alhali Allah shine mahalicin aljanu shi ya kamata a bautawa ba su aljanu da shi ya halice su ba me yasa suka sanya aljanu ababen tarayya ga Allah saboda aljanu suna biya musu bukatu wani sa'i saboda aljanu suna razanar da su wani sa'i saboda aljanu suna yin wani abu khilaful ada sabanin abun da aka sani na al'ada wannan sai sanya suna bauta musu suka sanya su ababen tarayya ga Allah subhanahu wataala akwai waɗanda suke rikan alƙawari da aljanu su biya musu bukata su kuma su biya wa aljanu su bi umarnin aljanu ko aljanu su hana su sallah ko aljanu su hana su wankan janaba ko aljanu su hana su zuwa haji ko aljanu su hana su wani abu na ibada wani sa'i ma rukuni daga cikin rukunin musulunci sai su riki wannan umarni din amma aljanun za su biya musu bukata ko dare ko rana kai suna iya cewa aljanun su biya musu bukata kuma su musu kariya shi za ka ji ana cewa wai makarai makarai wai masu ba su kariya wannan kuskure ne aljanu su ne aljanu waɗanda shayatin daga cikin su wanda ba su san Allah ba kuma ba su bauta wa Allah yadda ya kamata ba su yarda da tauhidi ba suna iya hada kai da mutane sai su zo gurin mutum sai su hada kai da shi shi yasa ko da ruka ake yi idan suka zo suka yi tai da wasu abubuwa waɗanda suka saba da shari'a ba a yarda a bi su ba a yarda a bi umarninsu za su iya cewa za mu fita daga jikin wannan bawan Allah amma sai in kun yarda za ku yi kaza ko sai in ya yarda zai yi kaza garin cuta da damuwa mutane sun damu dan uwan su samu sauki sai su biya umarnin aljanu wannan bai yi daidai ba daga ƙarshe in aka yarda to kuma za su jefa mutane cikin halaka kullun za su rinka zuwa da wasu abubuwa sannan mutane ba za su iya tsira ba in ma mara lafiyar ne ya yarda aka yarda masa ya to ka yarda kawai sai abun to shikenan kawai sai su walakanta shi kuma sannan ba za su dora shi akan hanyar gaskiya ba to mutane sun riki aljanu ababen tarayya ga Allah subhanahu wataala alhali Allah shine ya halice su wani sa'i sukan biya musu bukatu da mutum zai yi aikan aljani duk lokacin da yake so je ka dauko mun kaza a makka sai tafi cikin minti 15 zai je makka ya dauko wannan abun ya kawo mutum yana Gombe zai iya aikan aljani kasa ta tan nesa China zai ce masa je ka China an ce abu kaza sai a China ake samu je ka tsinko shi wannan bishiyar sai a China ko abu kaza sai a China ko yana guri kaza ko yana shago kaza shi yadda ni ba ruwan sa da mai shagon ko ya yarda ko bai yarda ba ko sai je ya dauko a shagon ko sai ya kawo cikin minti 15 zai je China ya dawo kasa da minti 30 ya je ya dawo to wannan mutumin kuma sai ya zamanto yana tarayya da Allah cikin harkar wannan aljani sai ya zamanto ya hana shi sallah ko ya hana shi yin azumi ko kuma ya sha yayi azumi ranan da yake so ya bar azumi ranan da yake so amma zai iya biya masa bukatu ya raba wani da wance a wajen aure ya raba wani da wani a wajen abunan da da uba ana iya raba su ta hanyar sihirin wannan aljanin da yake biyan bukata miji da mata ana iya raba su masoya za su yi aure ana iya raba su duka wannan ta hanyar aljanin da suke bukata wannan waja'alu lillahi shuraka aljinna sun sanya aljinna wato aljanu suka zamanto shuraka alillah suna tarayya da wato abun ababen tarayya ga Allah subhanahu wataala wa khalaqahum alhali Allah shi halice su wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm sannan sai suka sanya idan ƙarya suka kirkiro ƙarya suka jingina ga Allah cewa yana da ƴaƴa maza wa banatin yana da ƴaƴa mata suka ce yana da ƴaƴa maza kaman suka ce Isa dan Allah ne annabi Isa alayhi salam ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira suka ce Uzairu dan Allah ne ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira saboda haka Allah bai rikida ba sannan wa banatin suka ce mala'iku yayan Allah ne kaman mushrikai laraba suka ce mala'iku yayan Allah ne a shahidu khalqahu suna nan ne aka halice su cewa su yayan Allah ta tuktabu shahadatuhum wa yus'alun abin da suka faɗa cewa mala'iku yayan Allah mata ne Allah ya rubuta kuma za a tambaye su ranar tashin alƙiyama duk sun faɗi wannan abubuwan ne bi ghairi ilmi, ba tare da ilimi ba. Kiran ƙarya ne kawai a faɗa, kiran jita-jita a faɗa, kiran ƙarya a faɗa, kiran abin da ba daidai ba a faɗa. Allah ta subhanahu wa ta'ala amma yasifu, kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka, wa ta'ala ya ɗaukaka, amma yasifu game da abin da suke sifanta shi da shi, cewa ya liƙida, a'a aljanu suma ababen tarayya ne ga Allah, shayaɗin ababen tarayya ne ga Allah. Wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya tsarkaka, ya ɗaukaka daga wannan sifantawa da ake yi wa Allah. Bai dace ba a ce Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci wa'innan ababen gaba ɗaya a ce kuma shi ne yau su za a haɗa shi da shi wajen bauta. A'a Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce wannan, ya tsarkaka daga wannan, ya fi ƙarfin wannan. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wa la'ubillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falyubattikunna adhana al-an'am wa la'amurannahum falyughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina. Riqon shaytan shine daidai da cewa waja'alu lillahi shuraka'a al-jinna, ay waja'alu al-jinna shuraka'a lillah, sun sanya aljanu sun zama ababen tarayya ga Allah, kamar yadda Allah ya faɗa a wancan ayoyi din. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kare mu daga shirka ga Allah ko kuma rikan wani koma bayan Allah a matsayin abun bauta. Allah kiyaye mu. Na'am. Okay, lokaci. Insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya, kasancewar lokaci yayi. Insha Allah ta'ala zamu dakata anan. Wallahu ta'ala a'lam. Duka wayannan bayin Allah, duka wayannan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i, kowa da irin damuwar da yake da ita. Muna fatan ya Allah ka biya wa kowa bukatarsa, wanda suke cikin damuwa ya Allah ka fitar da su daga cikin damuwoyinsu. dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi wanda suke fama da cututtuka ko kuma mata masu juna Allah subhanahu wataala ya basu lafiya ya kuma azurta su da zuriya tayyiba wanda basu da lafiya ko iyaye muna fatan Allah subhanahu wataala ya basu lafiya dukan mu gaba daya Allah subhanahu wataala biya mana bukatunmu na alkhairi ya hada mu a gidan aljanna firdaus Allah ya sa ayyukanmu su zama karbabbu a gurin sa subhanahu wataala Allah ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa ko muke saurare Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ديننا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك اللهم من أرادنا أو أراد ذرياتنا وأموالنا وحياتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يعجزك يا حي يا قيوم اللهم إنا نجعلك في نهور عدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا من النار في هذا اليوم المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوكي ما